والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina son farin cikin haɗuwa a wannan tajiya ta Asabar wadda ta dace da 23 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1422 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ita ce safiya ta 8 ga watan 12 shekara ta 2001 miladiya. Ina son shugabanni na kungiyar Kamwan yi man uzuri bisa ga al'amura guda biyu. Al'amari na farko, jinkirin fitowa ta da mafito kan kari ba za ta mata asara tun 10:30 da kyan sha ɗaya saura. Al'amari na biyu, matakiyar maganar da suka bani yi magana a kai wato alaƙar mata da shari'ar addinin musulunci. Na samu matakin lokaci ta yadda ban samu na tsara lacca makamantar wannan ba, amma da jinta sai na tsara lacca da taken wasiyoyi guda 9 da suka shafi mata. Wasiya 1, 2, 3, 4, 5 waɗanda suka shafi mata. Cikin al'amuran da zan yi nishaɗa, akwai al'amuran da maza da mata sun yi tarayya a kansu, ma'ana kurakurai ne waɗanda maza ke samun kansu a ciki kamar yadda waɗansu daga cikin mata suke samun kansu a ciki. Akwai kuma al'amuran da koda akwai mazaje da ke yin su, amma adadin matan da ke yin su ya yawaita sama da adadin maza da ke yin su. Abu na farko, gaba da juna ko yanke alaƙa tsakanin juna ta yanda wani baya yi wa wani magana ko wanke ba ta magana da wanke, da wani al'amari da yake da tsakaninsu imma saboda kishi suna ƙarƙashin igiyar miji guda ɗaya, imma saboda waɗansu matsaloli na rayuwar duniya ko ƙoƙarin takara da nuna fifiko tsakaninsu da juna. Duka abinda zai faru tsakanin wani da wani ko wanke da wanke na al'amuran duniya haramun ne ya zama sababin yankewarsu da juna ko gabarsu da juna ko yanke alaƙa tsakaninsu da juna. An karɓi hadisi daga Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya ƙara da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa 3 layalin يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ماذا الله في باتها لك هذا دكا مسلمي بداديو بيا يقول سي وطن قوانسا هارسما دكوانا اكو باتا مدنة بالزنا ينهك حرام المسكين الدين المسلمي باتسنا هاتوا اما اذا ونن يدون ننسي يكوان بكي in wanke ta ga wanke sai ta yi kamar ba ta ganta ba, ta juya mata baya, yin hakan haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, wa khairuhuma, mafi alherin mutanen nan guda biyu wanda Allah ya fi kauna a cikinsu, allazi yabda'u bisalam, wanda yake farawa dan uwansa magana. Lokacin da duk kuka samu sa'in sake da makwabciyarki ko ƙawarki ko kishiyarki ta yadda har ba ka magana da juna, ku yi iyakacin ƙoƙarin ku kada hakan ya wuce kwana uku. Lokacin da duk kuka samu rashin jituwa ke da wanke, to wadda Allah ya fi ƙauna daga cikinku wadda ta fara yi wa ‘yar uwarta magana. Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Malik ibn Anas duk sun rawaito shi. Hadisi na biyu a wannan babi daga Abu Hurairah, Allah ya kare da gare shi,
yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce faman hajara aqahu fawqa salatin famata dakhala an-nar dukkanin da ya kaurace ya dan uwansa baya mata magana duk wanda take gaba da ya uwansa baya mata magana har aka wuce kwana uku manzon Allah ya ce dakhala an-nar makomata shine za a kashe a wuta wannan hadisi ingantacce ne Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na uku a wannan bangare daga Fudala ibn Ubayd kana sai shi da Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man hajara akhahu fawqa salatin fa huwa minan nar illa an yatabaraka Allah bi rahmatihi dukkan wanda ya gaba da dan uwansa har sai ta kwana uku to tabbatar makomarsa ita ce wuta sai fa in Allah subhanahu wa ta'ala ya dukanta da gafararsa a sakamakon tuba ko wani dalilin daban daga cikin dalilan da ke sa a yaga mutum laifin ka Allah kalle ya kamba hadisai guda uku sun mutunci hadisai masu tarin yawa da suke da alaka da wannan babu ya ce dama sai ka bayanta ba ta magana ba wance musamman kishiyoyin juna ba ma yi kwana uku ba shekara uku ko sama da haka wata ba ta yawa wata magana haka kawai don wahayin shekar haka kawai don wahayin zuciya al'ammara ta jisu wadda ke umarnin mai ita da ke dan munan aiki Allah ya tsare ta wasiya ta biyu abin da ya shafi ta kaba kila za ku yi mamakin me ya kawo maganar ta kaba abin da ake nufi da ta kaba a shari'ance shi ne kauracewa ado mace ta nisanci tufafi na ado ta nisanci yin wanka ko amfani da sabulu mai shafawa mai kanshi mace ta nisanci kunshi ta nisanci yin kitso ta zauna a gida ba za ta fita ba sai inda wani kwakwaran dalili har tsawon wata huɗu da kwana goma ga matar da mijinta ya rasu wannan a takaice shi ne ta kaba nisantar ado duk kayan da mace za ta sa su babu ne waɗanda suka babu yabo babu kallaka ba a ce kake wanka ba amma ba za ta yi amfani da sabulu mai kanshi ba ba a ce kake shafa mai da idan ana sanyi na hunturu to amma ba kake amfani da man shafa wanda yake da kanshi ba kuma za ta yi amfani da turare ba ko turare na wuta ko turare na ruwa sannan kuma ba za ta yi lalle a jikinta ba ta sanya kanshi sannan kuma ba za ta sanya kulli a idanta ba sannan kuma ba za ta yi gyaran gashi ko kuma kitso ba har tsawon wata huɗu da kwana goma wannan ita ce ka'ida ga dukkan matar da mijinta ya rasu a cikin waɗannan kwanaki da za ta yi waɗannan al'amura ne kaɗai abin da shari'ar musulunci ta ce mata sauran al'amura da ake yi na al'ada kamar a ce in za ta kwanta da gefen jikinta na kaza ko kuma ta sanya tufafi lalle irin launi kaza ko kuma ta sanya kafafunta su kalli ɓangare kaza ko kuma ta rinka sanya wuƙa a ƙarƙashin matashin kanta dukkan waɗannan al'adu ne wanda ba su da alaƙa da addini ballan tana kuma a ce za a zo a shigar da ita ta kaba kuma in ta fita za a zo a yi mata wankan fita daga ta kaba ko wani karatu na kaza ko wani karatu na fita daga ta kaba dukkan waɗannan ba su da alaƙa da addinin musulunci tsarin kwanciya kwanciyar mai ta kaba ba ta bambanta da sauran mutane ba dukkan mutum idan ya zo kwanciya manzon Allah ya hana mutum kwanciya a rubuta ciki dan ya ce ita ce kwanciyar waɗanda Allah ya fi da su yahudi kenan sannan manzon Allah ya ladaitar da mu lokacin da mutum zai kwanta ya fara bacci ya kasance ya kwanta ne a tsarin jikinsa a tsarin jikinsa na dama daga baya in bacci ya ɗauke shi ya juya zuwa ga hagu mai laifi ba wannan shi ne kaɗai amma a ce ga inda mutum zai kaza ga inda mutum zai kaza da ake tsarawa mata domin su dace kaba ko fitarku to wannan duk al'adu ne waɗanda ba su da alaƙa da addini wannan dangane da wadda mijinta ya mutu kenan amma idan wani ɗan uwanta ne makusancinta ya mutu ba miji ba kamar mahaifinta ko uwanta ko ƙaninta ko mahaifiyarta kakanta ko kakarta ko dukkan wani makusancinta to fa ba a yadda mace ta yi ta kaba ba sama da kwana uku abinda ake nufi da ta kaba ba a yadda ta nisanci waɗannan al'amuran da muka gana a baya ba abin da ya shafi ta nisanci kwalli ta nisanci turare mai kanci na ruwa ko na menene ko mai shafawa, ta nisanci fito, ta nisanci gyaran gashi, ta nisanci ababen da muka gana a baya sama da kwana uku domin mutuwar wanda ba miji ba, yin hakan haramun ne cikin addinin musulunci. Ko mun kusanci shi da shi, wai ba wai ana nufin cewa idan kin yi ado wannan ya nuna ba ki kamar mahaifiyar ki, ko ba ki damu da mutuwar mahaifin ki ba, ko ba ki damu da mutuwar wani danki ko wanki ko kaninki ba. A'a, kowane irin abu ana yin sa ne yadda addinin musulunci ya tsara, ba yadda ba muke so a cikin zukatanmu ba, ba kuma yadda muke tunanin taruwar abin ba. Ubangiji ta'ala ce walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadat as-samawati wal-ardu wa man fihin bal ataynahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim muridun. Inda ake gaskiya za ta biyewa son zuciyar mutane, wahayin da Allah ke sauka zai biyewa abinda mutane ke kauna a cikin zukatansu. To da an tafi fasadi a ban fasa mai tsari yawa, in dai duk abin da mai tunani sai aya ta sauka ta goyi bayan tunanin, duk abin da kike so sai hadisi ya zo ya goyi bayan wannan abin da kike so din. To da an tafi fasadi a ban fasa, dan kila inji ina sha'awar gidan wani sai nasi ya sauka ce wannan ne fice bani, kila inji ina sha'awar motar wani sai hadisi ya zo ce shikenan wani fita daga motar sai bani, kila inji ko kiji ko yaji baya kaunar rayuwar wani sai aya ta sauka ta ce kai a cikin wani dan wani baya kaunar ka. Inda a ce nafsi na Alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyo wa abin da mutane ke kauna, to ba lallai an samu fasadi a kan kafa kamar da wannan aya tana. Dan haka aka karɓi hadisi daga Zainab bint Ummi Salma, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, ba ta halatta ga dukkan matar da ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar ƙarshe, an tuhidda ala mayyitin fawqa salatin, da ce za ta yi takada nisantar ababen da muka lissafa a baya sama da kwana uku, illa ala zawjin, sai fa in mijinta ne ya mutu, arba'ata ashhurin wa ashra, to za ta yi takada har sai ta hudu da kwana goma, amma dukkan wanda ba miji ba kwana uku ne kawai za ki masa takada, nisantar ado, nisantar turare, nisantar kwalli, kunshi da sauran al'amura da Imamu Muslim suka rawaito. Wato kenan kaga abubuwan da waɗansu suke har ai kwana 40, waɗansu ma suna da kwana 40 sakamakon mutuwar ɗan uwa, wa ko kani ko mahaifi ko mahaifiya ko kaka, ba tare da sun yado ba, wato abu ne da ya fi karo da koyarwar addinin musulunci. Matuƙar mace tana da miji za ta yi azanta, wannan kuma baya nuna wai rashin damuwarta da mutuwar mijinta. Ina nan gurin zan nuna mana yadda al'amura suke a musulunci ba kamar yadda muke tunanin su ba. Da yawanku kun taɓa ji ko ma kun karanta ko an karantar da ku, sai dai in tunatar da ku hadisin da yake magana dangane da Abu Talha al-Ansari. Abu Talha al-Ansari yana da ɗa ɗan ya rashin lafiya, ga shi kuma yana matuƙar ƙaunar ɗan a cikin zuciyarsa. Lokacin da duniya fita daga gida har ya zuwa lokacin da zai dawo, tunaninsa wani hali wannan yaron ke. To wata rana ya fita, ya tafi harkokinsa na rayuwa kafin ya dawo, sai Allah ya karɓi rayuwar yaron. Yaron ya mutu. Lokacin da Abu Talha ya dawo gida, matarsa da take jiyar yaron ta san yaron ya mutu, ta kuma masa wanka, ta kimtsa shi, ta sa masa likafani, ta ajiye shi gefe guda. Sai ga mijinta ya shigo, yana shigowa daga yin sallama, tambaya ta farko da ya mata yaya jikin yaron, yaya ya ƙara ji, sai ta ce da shi huwa askanu mimma kana, natsuwarsa ta yanzu ta fi ta ɗazu. A cikin gurin akwai saye cikin magana, domin in ba ɗazu yana motsi, yanzu ba baya motsi. To da wanda yake motsi, da wanda baya motsi, wanne ne yafi natsuwa kenan? Ita a nan gurin ta ba shi wannan kalma, shi sai ya fahimci, wato yaron ya ƙara samun sauƙi, wanda kila kowa haka zai fahimta in an faɗa masa wannan kalmar. Ita kuma tana son ta ba shi labarin mutuwarsa, amma da lafazin da bai gane mutuwa ba ce, kuma ba tare da ta yi ƙarya ba. Sai ta ce huwa askanu mimma kana, ta tashi ta ci ado, ta kawo masa abinci, ta kawo masa abin sha, sai ado ta bayyanar da dukkan abin da in ya kalla a jikinta zai iya yi sha'awa, har yi sha'awarsa, ya kuma neme ta suka yi saduwar aure a wannan halin da ake na mutuwar ɗansa.
bayan an kammala tace da shi zan maka tambaya kace tambaye ni kace zai da mutane suka baka aro na wani kayan aro zuwa wani lokaci kwana uku ko hudu ko biyar aka yarjejeniya za a zo a karɓi wannan abin dan Allah idan sun tashi karɓa suka zo suka ce a bamu aran nan da muka bayar za ka yi fushi ne ranka ya ɓaci kace me na fushi ba na ku bane ba sun karɓi kayan su kuma zan yi fushi kace to sai ka nemi lalan ɗanka wanda ya za ka aro shi ne Allah ya karɓi kayansa abin da ka faɗa maka sannan ya gane yaron ya mutu yanzu idan na fito wannan a yau to ta ce da kamus ɗin kuwa to ta zama garabbiya haka za a ce da ita ba Allah ba za ce ba sai ka ga maiya maiyar miji to lokacin da labari ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye su ya tambaye Abu Talha a daren jiya bayan mutuwar yaron nan kun yi angonci kai da matarka Abu Talha ya ce kwarai da gaske manzon Allah ya tambaye su Allah ya sa musu albarka a daren su na jiya a wannan kusantar kai ubangiji ya musanya musu da wani yaron daban kuma wannan yaron shi kuma ubangiji ya arzuta shi da ɗaya wanda a cikin hudu aka samu mutum goma gaggan malaman addinin musulunci masana alqur'ani mai girma to shi yasa duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi in kai hakuri saboda raki sai ubangiji ya musanya maka da wanda yafi wannan na faɗa ne dan kada wata dan bayan mutuwar wani nata an ganta a cikin wata shiga sai a ɗauka cewa ba ta damu da mutuwar ba a mutuwa mutum zai damu da ita a cikin zuciya to dai zai tsaya da damuwar gargaɗin yadda shari'a ta ba shi dama ba a yi duka wuce kima ba duk lokacin da kika ji damuwar ko radadin mutuwar abinda kawai zaki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na uku daga cikin wasiya ta yau abinda ya shafi kukan mutuwa a wani lokacin har da ya da tufafi a wani lokacin har mutum ya mari kansa a wani lokacin har da sambatu da surutai marasa kan gado wai yoni wanta na shiga uku wani mai yi mun kaza da yi mun kaza kuma Allah ya karɓi ransa duk kuka da mamaci da za a yi wa mamaci to ana so ya takaita ne kadai akan kuka na zuci a wani lokacin hawaye ya fito amma ba tare da an tsaga murya har makwabta ciki ba laifi ne a yi kukan mutuwa da za a tsaga murya har makwabta ta rinka ji ballantana kuma ya hada da yin tsalle da faduwa ballantana kuma ya hada da sai an rinrike mutum yana yayya da rigar jikinsa ko yana marin kansa ko yana yafushin fuskarsa duka waɗannan al'amura ne na jahiliya an kai hadisi daga Umar bin Khattab Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al-mayyit yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi mamaci fa ana yi masa azaba ne a cikin kabarinsa saboda kuka da dangin su ke masa wato lokacin da kike kukan mutuwan mahaifinki ko ɗanki ko mijinki irin kukan da shari'a ta hana kuka na ɗaga murya da kururuwa har ana jiki to gwargwadon yadda kika daɗe kina wannan kukan gwargwadon yadda za a yi maka azaba cikin kabarinka in kin yi kwana uku kina yi za a yi kwana uku ana maka azaba in kin yi bakwai kina yi za a yi bakwai ana yi kuma gwargwadon yawan masu kukan gwargwadon yawan azaba saboda kun ga kamar ku kiyaye dan ba waɗanda suke da karayar zuciya wajen irin wannan koke-koken masu yawa sama da mata kamar yadda na faɗa damar zuci akwai ta kuma ido na iya fitar da hawaye amma ba a bukatan kururuwa da ɗaga murya lokacin da Ibrahim ya rasu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da kansa yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wala naqulu illa ma yurdillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa inna ala tirakika ya ibrahim la mahzunun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace zuciya tana cikin damuwa ido kuma yana fitar da hawaye amma babu abin da zan fada sai abin da Allah yayi izini ita ce kalmar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amma lalle game da rabuwa da kai ya ibrahim muna cikin damuwa da bakin ciki
muna cikin jin ta kai haka manzon Allah ya faɗa sakamakon mutuwar kansa da wasu kun ga annan gurin kake son a takaita kuma an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tallafa da wani yaron yana kidewa saboda rashin lafiya nan fashin sai dauke ya dawo a ga manzon Allah na hawaye aka ce har kai ma manzon Allah sai ka ewan kuka in wani abin damuwa ya faru a matsayin ka na shugaban annabawa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin yace ai wannan hawayen da kike gani in ka zama da lafiya yana cikin halin ka kani kai ko in mutum ya suka ko kaga alamun cikawa ta tare da shi hawayen da ke fita rahama ce da Allah ke sawa a cikin zakatan bayi wani komin yadda ya gani ba zai wannan hawayen ba a sai kun ga ba kukan aka hana gaba daya ba amma kukan da aka hana shine wanda ake kira alarace anniyaha da hausa kan ce kukan kera shi ko kukan kera shine daga murya da karfi tare da kididdiga ko lissafa waɗansu ayyuka na ihsanin shi na mutum wane mai kaza mai yi mun kaza ko mai mana kaza ko garkuwar mu ko menene din mu ya mutu ana kuka ana bidin a lokacin jahiliya so irin wannan kuka har bikin sa ake yi wato in an miki mutuwa sai kawai ki zo ki miki wannan kuka gargadan yadda suka yi gargadan mintunan da suka yi sunan in an mutu za ki je kirama za a ga mutu za ta je gidan da aka yi mutuwa daga gidan da sai da ta wanka ta yi ado ta sanya tufafi mai kyau kuma tana tafiya cikin kwanciyar hankali amma da ta zo kofar gida sai ta kirkiro kukan sai kuma ta kirkiro hawaye ta shiga idan ta hulu hulu kai ka ce kwana sai ba ta kuka ko ba gaskiya bane ba to wannan al'ada ce wadda ta sabawa addinin musulunci ina fatan kuna fahimtar kyau al'ada ce da ko kadan ba su dace da addinin musulunci ba da shi manzo Allah ce al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi wannan hadisi imamu al-bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisin daban daga Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatatun min al-kufri salatatun min al-kufri billahi al-amr guda uku suna daga cikin butunce ma Allah ko kafirce ma Allah ta'ala abu na farko sakul jayy ya da riga ko tufafi lokacin da ake wa mutum mutuwa abu na biyu an-niyaha daga murya da kuka da kururuwa lokacin da aka yi mutuwa abu na uku at-ta'anu fi nasabi sukan dangantakar mutum ka soke shi ka ce ai zamu nufi gidan mana ba sarki ko kabilarsa ko garinsa ka aibata shi dan kasancewar sa kanuri ko fulani ko bahaushe ko bayarabe ko inyamani ko margi ko dukkan wani yare ka aibata mutum saboda yarensa wannan wani dan karamin karamin kafirci maza Allah ya lissafa ababe guda uku ya da tufafi yin kuka da kururuwa sannan da suka wani hadisi imamu muslim ya rawaito shi a wani hadisin daban wanda shi ma abu hurairah ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ibnatani fi nati huma bihi kufr akwai al'amura guda biyu da mutane ke kuma kafirci ne sai ce na farko at-ta'anu fi nasabi sukan mutum game da kabilarsa ko dangantakar gidansu na biyu an-niyahatu 'ala al-mayyit yin kuka da kururuwa bisa ga mamaci idan mamaci ya mutu dukkan waɗannan al'amura haramun ne bai dace ba kuma ina jin kuna jin ko kun taba jin abin da ya faru ga Ummu Salama lokacin da Abu Salama ya rasu sai ta tana cewa kafin ya rasu wata rana ya taɓa zuwa ya ce da ita manzon Allah ya ce da ke duk lokacin da Allah ya jarrabi mutum da wani rashi ko wata hasara ga kalmar da ya kamata ya faɗa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha abinda manzo Allah ya ce a cikin wannan da zaran an maka mutuwa ko wata hasara ko gobara ko fashi ko ambaliyar ruwa ko dukkan wani abu mutum zai rinka nan da kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma allahumma ajirni fi musibati abinda mutum ke cewa ya Allah ba ni lada game da wannan musiba da ka dora mu wa lufni khairan minha kamar min gurbin abinda na rasa da wanda yake alkhairi kamar san ya min da abinda yake alkhairi shikenan da kuma wannan kalma sai take ta mai saka bayan mutuwar mijinta Abu Salma amma idan ta mai saka duk lokacin da ta zo cewa wa khulufni khairan minha kamar yayin min da abin da yafi alkhairi sama da wanda na rasa sai ta tafi ta bin ta ce yanzu ko zan samu wanda yafi Abu Salma to amma manzo Allah ya faɗa sai ki gaba da yin addu'a ta duk lokacin da tazo ta ci yanzu zan samu wanda ya fi Abu Salma lokacin tana gana ta kaba sai ki gaba da Allah ya aiko yana da wurin sai yana da mutu da aure to da manzo Allah da Abu Salma kuma jama'a da ni ai ba a ta saboda kun ga irin mushayar da Allah ya mata sakamakon wannan ashe wannan zai ba mu koyarwa kan cewa dukkan abin da muke ganin mai rasa wato ga abin da ya kamata mu yi mu ladabci da ladabi na addinin musulunci kar mu mun me yake a garin mu ko me yake a kauyen mu ko me yake a gidan mu ko kuma surutun mutane a me Allah yake so yi don ga shi dai manzon Allah ya nasanta dukkan wanda idan ya mutu ake masa kuka to za a masa azaba cikin kabari saboda kukan da mutane ke masa to anan gurin kuma ya kamata in yi muku bayanin cewa ila wani zai iya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala wala tadru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai ta yaya za a yi wa mutum azaba cikin kadarinsa saboda kukan da waɗansu suka yi bayan da shi ya laifin ba shi da ya riga ya mutu zai da ya mutu da aka yi kuka to yaya za a yi masa azaba saboda laifin wani ga shi ko Allah ya ce wata rai za ta ɗaukar laifin wata rai da nan sai malamai suke cewa gaskiya ne wannan aya akwai ta kuma wancan hadisi ma akwai to amma a rabu suke da juna ba sa cin karo da juna ba sa warware juna yadda bayanin al'amari yake shi ne suka ce a da a lokacin jahiliya idan mutum zai mutu saboda wannan kukan ya zama al'ada ta su har tare iyalin gidansa yake yi ya ce da su bayan mutuwa ta da Allah a yi mun kuka da yawa sama da yadda aka yi wa wani lokacin da ya mutu dan asan ni ma ina da gata kuma ni ma dan dangi ne ana so na to kun ga annan gurin idan mutum yayi wasiya cewa bayan ya mutu ayi masa kuka irin yadda in jahiliya suke yi sai ya mutu aka yi masa kukan azabar da za a yi masa a cikin kabari laifin sa ne ko laifin sa bane laifin sa ne saboda shi yayi wasiya cewa bayan mutu sai ayi masa kuka na dai kenan na biyu suka ce idan a al'adar gari kowa ya sani idan an mutu ana irin wannan kukan to wajibi ne ga magidanci lokacin da yake cikin cutar da yake ganin ila ba zai tashi ba ya tara dukkan makusantansa yan uwansa da ƴaƴansa da matansa da abokanansa ya ce da su to wallahi a sai ɗinku ko bayan na mutu kar wanda ya mun kuka kun ji da kyau eh kun ji da kyau to wannan ko da bayan ya mutu in suka yi su ta shafa zanubin kansu zai koma amma su ba za a yi masa azaba ba amma idan mutum ya san a al'adar garin su ana yi bai sai ku yi mun ba amma kuma bai tare iyalansa ya hana shi ba to wannan sakacin na rashin yi musu nasiha ko wasiya kafin ya mutu cewa kar ku yi mun kuka ko da bayan na mutu rashin faɗin haka to idan ya mutu akai kukan kuma sai an kama shi da shi dan shi ma laifin sa ne dan yayi sakaci bai hana su ba bai ja hankalin su ba ina fatan kun fahimta dan haka da yawa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da suka samu kansu cikin kuka a cikin hali na suna ganin kila cuta ta ajiri ta kama su za a ga mutum ya faɗa iyalinsa abin da ya kamata in na mutu ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi ga abin da ba za ku yi ba ga abin da ba za ku yi ba ina jin Abdullahi dan Mas'ud hatta yadda za a gina kabarin sa yace ga irin kabarin da za a yi mun dan kabarin iri biyu ne akwai ashaqqu akwai al-lahdu yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi san ayi al-lahdu sama da ashaqqu idan na mutu lalle al-lahdu din nan za ku yi sannan kuma lalle kar a tara kasa akan kabari na sama da tsari daya sannan kuma ku dauki wani dutse ko hoge kusa kusa da inda kai na yake dan haka naga manzon Allah yana yi idan ya je makabarta ya binne wani duk abin da ya manzon Allah ya sai da yawa ya iyalansa wasiya cewa shi za a yi masa kar a masa abin da ba wannan ba to kaga yau kuma misali da wannan ba idan mutum yana ganin shi in ya mutukanta shi ta kare sauran abubuwa ya yi na baya ba haka bane ba dole ka rinka nasiha ga ƴaƴan ki cewa ko da bayan mutu da suka ce miki irin wannan kukan da kuruwa in namiji ne kai wasiya ga ƴaƴanka da matanka cewa ko da bayan mutuwa su kira maka irin wannan kukan tun da ya fi karo da addinin musulunci amma idan mutum bai yi wannan nasiha ba cewa kar a yi mata aka zo aka yi to lalle ko shakka babu wannan hadisi ya hau kansa wannan shine bayani da malamai suke yi game da wannan hadisi na hudu daga cikin wasiya ta gare ku ya san dama mace takan yi tafiya ita kadai amma daga Maiduguri zuwa da matar ko ta tuskum ko Kano ko Abuja wata ma za ta tafi Makka dan umara ko aikin haji ita kadai abinda ake nufi da ita kadai ba miji ba muharrami. Abinda ko ake nufi muharrami dukkan wanda yake haramun ne ya aure ta, kamar ɗanta na cikinta, kamar mahaifinta, uwanta, ƙaninta, ƙanin babanta, ƙanin mahaifiyarta, uwan mahaifiyarta, dukkan waɗannan muharramanta ne don haramun ne ta aure ta. To dole idan mace za ta yi tafiya da ƙa'ida ta addinin musulunci, za ta yi tafiya ne ko dai da mijinta ko kuma da muharraminta. Amma yin tafiya ita kaɗai, tafiyar da za ta amsa sunan balaguro wato za unguwa ba, yin tafiya ita kaɗai haramun ne. Haka manzon Allah ya nassanta cikin hadisi, an kawo daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, la tusafiru al-mar'atu yawmayn illa wa ma'aha dhu mahramin minha aw zawjuha. Kada mace ta yadda ta yi tafiya kwana biyu ko sama da haka ko kasa da haka ba sai ta tare da ita akwai muharraminta ko ko mijinta. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. To kaga anan gurin mukan ta mukan cikin kuraguran yin tafiye tafiye imma da zumunci waɗansu matan ma dan saboda harkokin kasuwanci kai tafiya daga nan gurin zuwa wani gari ta kaɗai, waɗansu matan kuma har ma mijinsu ne ma zai ba da wannan damar in ba mai hali ba ne gatan da zai mata shi ne ɗauke ta kai ta kasha ya sa ta mota ya sai mata ayaba da lemo da cingan da biskuti sai ta a kaya wa tsarin gida. Allah su kiyaye hanya cikin damu idan ko mai hali ne ya haɗa ta da dare. Ba zai je ba kuma ba tare da muharramin su take ba kawai ta cikin ayarin mata a tafiyo ko kuma ga wani abokin su zai tafi da matan sa sai ya hada ta da matan abokin sa. To ai abokin ka ba muharramin matar ka bane ba ya halatta bayan mutuwar ka ya aure ta, ya halatta bayan ka sake ta ya aure ta ko da kana da rai illa iya ka kawai ka daina mata magana shi ma ya daina ka amma ya aure ta ka zauna kuma shi kenan kai ta gabar ka ba abin da mata zaki. To kaga bai halatta ba kenan wannan. Ku sani cewa duk wanda ta tafiya ita kadai to tana cikin fushin Allah har yanzu lokacin da za ta dawo tunda manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wannan kulagure ne ga tunan yau da gobe suna ta faruwa. Wani sahabi an rubuta shi cikin rundunar yaki za su je yaki, manzon Allah ya tura su jihadi wani gari ba ko ba su za su tafi aikin hajji. Sai jima ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta halatta mace ta yi tafiya sai da miji ko muharrabi. Sai ce to manzo Allah ya gani ni yanzu da ruwa ta kama ni ba ni an sana cikin sojoji da zasu bijadi ita kuma ga za ta fa'i kin da ina nan da zan fiti amma alal larurati yanzu ta fita kada. Sai manzo Allah ya ce a goje sunan daga cikin sojojin yake yake in talib wa hujja ma amrati je ka koyi aikin hajjin to da matarka an yi maka jihadi. Kun bai da tsari na addinin musulunci da haka duk lokacin da mace za ta yi tafiya ya kasance lallai da muharraminta ko mijinta. Wannan shi ne ka'ida ta addinin musulunci. Wasiya ta biyar alisanci annamimanci. Annamimanci kuma shi ne gulma. Ranna a kan kunte da ni wani ne gulma sai na ce da ku abinda ake kira gulma ki dauko zance daga can gidan ki kai can gidan, ko ki dauki zance daga wurin wanki ki je ki fadawa wanki, kuma ki dauko na wanki ki mayarwa wanki, dan haka husuma tsakanin kawaye ko tsakanin kishiyoyi ko tsakanin yan uwa ko tsakanin uwa da ƴaƴanta ko tsakanin makwabta, kawai mutum ya rinka yawo da zance daga nan majalisin zuwa wancan majalisin, daga wannan gidan zuwa wannan gida, daga wannan group na mutane zuwa wancan group na mutane. Wannan shine abin da a larabta ake kira annamima, shine kuma wanda fassara ta ake cewa gulma. An karɓi hadisi daga Hudayfa ibn al-Yaman, Allah shi kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yadkhulu al-jannata namamun, a wata riwaya kuma yace la yadkhulu al-jannata qattatun. To lafazin namam da lafazin qattat waɗansu malamai sun ce tun ma'anar su ɗaya shine ɗaukar zance daga wani wuri zuwa wani wuri. Waɗansu malamai kuma suka ce akwai bambanci tsakanin su da juna. Shi lafazin namam yana nufin wanda da ke za a zauna a yi hiran wani, da ke aka zauna a kauta zancen wanki, ke ma kina so albarkacin baki, ai wanta ta zai kaza, ai wanta kaza ne da ita, ai wanta kaza ne da ita, da ke aka yi ta yi, kuma da aka tashi aka yi fatiha daga majalisin, sai suka je suka same ta kuma suka faɗa mata, suka ce ai su wanta sun ce kaza, sun ce kaza, sun ce kaza, sun ce kaza, nan ma mu ce. Amma shi kasta ba da shi aka yi majalisin ba, lokacin da ake zancen wanki ake gulmarta sai kika zo kika dan kara kun ne kina ji sun ba ka kamar ba ka ji dan saboda ba ka cikin gurbin ila in kinje kin zauna da ra'ayi magana da ke ba, amma sai kika rinka fato kun sai kika rinka fato wa kika dan karkata kun ne kika ji ya ga ana gaba sai kika tashi kika nada yalanki kika ne kika samu wanki kika fada mata, to wannan katta ce. To da shi nan ma din da shi katta din kowanne manzon Allah yake ba zai shiga aljanna ba. Kuma hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wani hadisin daban daga Abdurrahman ibn Ghanam, ibn Ghanam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khiyaru ibadillah allazina idza ru'u dhukira Allah wa khiyaru ibadillah al-mashauna bin namima al-mufarriquna bayna al-ahibba al-baghuna lil-bura'i al-aiba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyaru ibadillah zaɓaɓɓu cikin bayin Allah, mafiya alkhairi cikin bayin Allah maza ne ko mata, allazina idza ru'u dhukira Allah su ne waɗanda da an gansu sai a tuna Allah. Saboda shigarsu ta musulunci ce, maganarsu ta musulunci ne, ayyukansu na musulunci ne, komai nasu kawai sai tunatar da kai wata aya ko wani hadisi, saboda suna rayuwa ne gwargwadon yadda alqur'ani ya fuskantar da su, gwargwadon yadda hadisin manzon Allah ya musu jagoranci. Abinda duk zasu magana ko aiki tun daga shigarsu da an gansu sai a tuna, da an ga wanke shigarta da kai ta fito daga gida sai a tuna faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, wato wanda suke sanya tufafinsu har su kusantar da shi da ƙasa. To babu wanda zai rufe ko ina a jikin su, in banda tafin hannu sai fuska ta ɗauke waje, ganin su kawai sai a tana sai su ta da mutum wannan ayar in ya santa. In suka haɗa ne da wani namiji wanda ba mijinsu ba, bisa ga tsautsayi sai su sadda kansu. To wannan ya tunatar da mutum faɗin Allah ta'ala wa qul lil mu'minat taqaw mu'minai mata su rinka sassauta ganin su. Kada ya kasance kun haɗa ido da mutum dan mai ta haka ya kawar da idan su kina kallon shi. To wato a takaice dai abinda wannan hadisi ke nufi, bawa ya zanto na gari mace ne shi ko namiji, allazina idza ru'u dhukira Allah idan an gansu sai a tuna Allah, wa shiraru ibadillah amma mafiya sharri cikin bayin Allah almashya'una bin namima, su ne masu yawo da gulma su ɗauko zance daga nan su kai nan, almufarriquna bayna al-ahibba masu raba tsakanin masoya, kiraba tsakanin kawa da kawarta ko tsakanin makwabciya da makwabciyarta, albaghuna lil bura'i al-aiba waɗanda suke neman wani kuskure su sanya wa wanda ba ya da kuskure, haka kawai dan dai su masa kage. To manzon Allah ya ce waɗannan su ne mafiya sharri cikin bayin Allah, Allah ya tsare mu. Hadisi na hatan Imam Ahmad ibn Hanbal da waɗansu malamai suka rawaito shi. Wasiya ta shida giba, abinda ake nufi da giba yi da mutane, yin zancen wani baya ba, da nufin shuka a gare shi, ba da nufin yabonsa ba, baya cikin giba. Idan nazo ina yabon wanki, kawai tana da kokari duk inda da take yi yabi cikin shiga ta kamala, kawai tana da kokari azumin litinin da aljiska baya barinta, kiyamul laili dai sauraron karatu ne, wane ne wane ne. Idan kina maganar karɓonki game da wannan ba ta ce yi giba ta ba, kuma wannan shaida ce ita tambayar Allah take samu, alama ce cewa ita mutuniyar kirki ce. Amma giba kai wanda rage man kofi ai wanda yanga ne da ta ai wanda idan hadu sai tunka mutane ne kallon sama sama na raini ai wanda yake kisani da ita dan ita kaza ce ko dan mijin ta kaza ne ko dai ita kanwar kaza ce ko dai ita matar kaza ce ko wani, to wannan ita ce giba. Kila wata ta ce to ai abin da na faɗa ba ƙarya ne mata ba, eh tana da girman kai, eh tana da kallon raini idan an hadu da ita. Manzo Allah ce ko da mutum laifin sa ne idan ka zo kana faɗa a wurin mutane ya zama giba kai masa, ko da akwai laifin ka tare, in ko babu laifin kai ne ka kinkiro, to kuma wannan ya mabu giba laifi, ya zama abin da ke kira buhtan, kirkira kenan. Giba harami ce. An karɓi hadisi daga Abu Hurairah, Allah shi kare da gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kullul muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, kowane musulmi haramun ne jinin musulmi dan uwansa da dukiyarsa da mutuncinsa. Jinin musulmi dan uwanka ka zubar da jininka ta hanyar ko ka kashe shi ko ka yi masa rauni ko ka raba shi da wata gaba ta jikinsa haramun ne. Haka kuma haramun ne dukiyar musulmi dan uwanka ka kwashe ko ka yi masa fashi ko ka yi masa wayo ko ka yi masa bantara ko online ko wani hadisi ma musulmi ne. An ga da hadisi daga ummu Aisha, Allah ya kare ta a gare ta, yace inna linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ta da man kira da mutum Allah ta tabbata gare shi wata rana hasbuka min safiya kaza wa kaza, wato tana kufi kufiyar ka safiya a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kana da shak tabiya kan ta da ta da mutum sai da kuma ƙarfa jera ce kun da ita wannan kusewa ce, wato yabo ne zagi ne kama da yabo ce. Idan ka ce mutum ai kuma kirki ne sai dai kuma tas ya ga ka yanke wannan abin da farda baya, an gane ko kace tabiya kan Allah kirki ƙarfa jera ce haka dinka. Dan da Allah ya ji wannan magana sai ce laqad qulti kalimatan لو مجدت دماء البحر لما تجدت يتو والله كنت قلت كلمة مون انت واتو جاغا اجيفا تأتيكو داتا غربا تلوانتو كتاكا انا والي مون الكلمة كدو اذا اجنب اختبا ايه اهلتا تن ستية جزيراتي فاما تابا داتنا نفهم اولا تاتا كنو كوشي تاتا كنو كوشي هادي كوشي وما حديث امام ابو داود يروسي حديث لكما صحيحي an karɓar da amurbin sha'ayi ana bihi an jaddi shi sabai ne suka zojen manzan Allah suka ce da shi wani an ragon maza ne ba ya iya ce da kansa sai an taimaka masa, sannan ba ya iya kowa kansa daidai da abin hawa sai an ba shi aure, in ka kansa da abin hawa ba na shi ba ne aure ne na wanka ne ko na kansa. Lokacin da suka faɗi wannan magana sai manzan Allah ce ifitar su mu sun yi jibar ka ko suka ce ya rasulallah inna ma haddathna bi ma fihi, abinda muka faɗa hakika mai son kanne rago din ne bayi da aikin yi bayi da sana'a sai an ciyar da shi, kuma abinda muka faɗa haka ne bayi da abin hawa sai an ba shi, in ka gaji wato ba shi aka kenan, ko kuma in ya zo ya zauna wurin mutane shi irin masu nauyin ziyara ɗin nan ne har sai ka gaji da shi ya ci tashi ka ci tashi ka ci tashi zan ga wata ɗan jarogoki na. Wannan dan Allah ce hasbuka idza dakarta ataka bima fi ai ya ce ka jiba ka amma kullu dan uwanka jiba, amma in ka da abin da ba laifin ka kuma ai ya wuce jiba kuma ya tabbata ka da ka ya kamata mu sarki har sunan mu daga lokacin dan uwan mu. Wannan hadisi ne haka al-Imam al-Asbahani ya rawaito, mu garkake kan daga lokacin dan uwan mu, sai dai babu laifi ka faɗi laifin mutum idan kana nufin gyara, kamar wani yana da laifi kana tabbata kan dai ba ta da jarumtar da za ta faɗa masa laifin sa ya daina, kuma kana jin takaicin me yasa yake laifi kaza, ai ya kamata ya tuba. Kaga anan gata ne kuke so ta maka, so kuke tuba, ko ka je ka faɗa wa wani ɗan ya faɗakar da shi, to irin wannan ba gida ce ba, don niyyar ka ta zuci ake kallo lokacin da ka faɗa. Ba ka kane don kana son ai maka nasiha ko a gyara shi, ko kin faɗa don ai maka nasiha don a gyara ka don ka rage laifin ka, to wannan ba za a ce mutum ya yi gida ba. Amma mutum ya faɗa don ya more, don kawai ya kuke kusurwarsa ta san zagin mutane da cin mutunci su, to wannan haramin ne. Wasiya ta ta gaba ko da shi kafin wasiya ta gaba, akwai wani hadisin daban da wasu daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi tafiya da kuma ta bayar da lafiya, kuma ga Allah ko ta ari na wanka mana, ta ari na tafiya mana, ya yi tafiya da shi ta cikin haka. Wannan da yahudiyar sun aure da kuma ta fi san cewa ta musulunta, ta kuma san cewa manzo Allah ya aure ta suna musulma, amma tun da dai asalin babanta da yahudiyar ne sai kuma yi gidan gaba daya. Wannan da yahudiyar ta san kijiya idan tana rigima da kijiyarta, alal misali a ce kijiyarta da sallah tana cikin su, amma sallah ne asala ne mutanen banza ne, ko ce saboda kijiyarta ta zage kabila guda gaba daya, kada ka kunci da kuma guda ɗaya sau su kuma. Ko kuma wannan abin da ke cikin su ita ce haka, wannan da yahudiyar in ta kula kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da musulunci kuma ke siffanta ta da yahudanci, sai ya kawo da ke mata wata uku bayan saduwa da ita, rabon kwana bayan yi ita a cikin matan ka wata uku sallallahu alaihi wasallam, don ya lagar sabbin ita su dawo su shiga ta yanka kusan za su mata su kiyaye wannan wasiya ta bakwai. Daga cikin wasiyoyi game da layi ne, laya da mace za ta aura a cikin ta, ko ta binne a kofar ɗakin ta, ko a kofar ɗakin mijinta, ko ta sa mata a ƙarƙashin mabayin kai laya ko guru ko wata ɗamara, ko kuma laya da za a rataya a wuyan yaro jariri ko a hannunsa, wani lokacin laya wani lokacin kuma a sami zobe da tagulla ko wani bakin karfe a rataya mata, wai maganin mayu ne ko maganin baki. Wani lokacin kuma garin tagargaje za a samu sai a sa a cikin wani abu sai a tsinke a cikin tsumma sai a rataya a wuya, wani lokacin wani tsumma, wani lokacin wata ƙasa za a ɗauko, wani lokacin fata ce kawai za a yanka a sa a wuyan yaro, wai maganin baki ko maganin mayu kar baki ya samu. To laya ta kowa su irin hanya aka rataya laya, sawa'un sai rataya a jikinki, sai rataya a ɗanki, sun binne a kofar ɗakinki, ta rataya a jikinka, ta rataya a motarka, ko a jikin yari na motar mutum ya rataya laya, ko a kofar gidansa ya rataya laya, ko a kofar rumfarsa ta kasuwa, sawa'un laya ce a tagun laki. Wani lokacin ma sai karfin ku gaba ɗauko da wani yari ko wata ciyawa ko kan rago na layya ko lagon suna a rataya a kofar gida ya ƙarawa gari, ko a rataya a jikin mota, wani lokacin ƙararrawa ba za a rataya kofar gida a lokacin salin ba ya gaba ne ba. To waɗannan al'amura gaba ɗayan su haramun da cikin addinin musulunci. An ta zuwa jisi daga uku ba ibn Amir Allah ta kare ba a gare, wato ku lura duk abin da suke muku haramun ne, ina faɗa su in kawo hadisi don ku san ba daga bakin ba ne ba, daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ta zuwa jisi daga uku ba ibn Amir Allah ta kare ba a gare, shi uku ba ibn Amir shi da waɗansu mutane guda tara sun zama su goma kenan suka zo wajen manzon Allah don su yi masa mubaya'a bisa ga musulunci. Sai manzon Allah biyu karɓar mubaya'a ya biya kowa suka hannu gaba ɗaya, sai mubaya'a da mutanen nan tara sai guda ɗaya na goma manzon Allah ya ce alaji bai masa mubaya'a ba, mutumin yi ta hannu manzon Allah ya ce masa mubaya'a. Sai sauran guda tara suka ce me yi manzon Allah, me wannan bawan Allah ya ce masa mubaya'a, sai ce inna fi abdihi kamila, yace laya ce tana na a daura nan a bankansa ya sa da hannu ta mubaya'a ba, yana da kai da laya a cikin sa fasta ar-rajulu tamima,
ukuba ibn Amir yake da wannan mutumin yaji haka sai sauke wannan lawar daga cikin sa sabaya abu da killa ko kuma sai nan Allah ya kana ka hannu cikin baya to kuje na al'amari ka bayan ya nika maka hannu cikin baya sai nan Allah ya ce man allaka faqad ashraka dukkan wanda ya rataya wani abu da ya rataya cikin sa lawa ko wani sa to ya tabbatar ya shirka da Allah kana hadisi ne sahihi rawahu Ahmad wa Bayhaqi anan kuma zan kare muku bayani abinda ake ratayawa a jiki kala uku ne kala na farko a rataya waɗansu addu'o'i waɗanda sun kunshi ma'anar neman tsari wurin wani wanda ba Allah ba kamar sunan aljan ko sunan mala'ika ko sunan wani salihin baya ana neman tsarinsa ana neman kariyarsa ana neman taimakonsa don yiwuwa wanda ya lafiya wannan abin tsaro yawanci akwai layin da ake rubuta irin wannan abin kaga sunan aljanu ne tsirki ya damda ya ilu ya malda ya ilu ya canta ya ilu ya wane ne ya wane ne kiran sunan wani wanda ba Allah ba da neman kariya ko taimakonsa aka rubuta aka linki aka laya kun bai sona na biyu rubutun da baya da ma'ana shi ba hausa ba ba larabci ba ba turanci ba ba faransanci ba duk wanda ya rubuta in ka ce wannan wani yare ne da zai iya faɗa maka ba ko menene ma'anar abin da ka faɗa da zai iya faɗa maka ba sai dai kariya amma abin baya da ma'ana to irin wannan rubutu yana da salo daban-daban akwai wanda za a ga an yi dogon layi an rubuta sa a yi sa kafin saulatin haka a ta kuma da aika aika sa a ta aika sun lura har yanzu gane ta ga to ko sun lura uku aka samu da an tana ta bana sa ta gina to da lura sun lura gobe zagar sa ta gina to wannan haka wadan ka ake wani kuma za ka gana ko wani gani zane ne zai gane wani kadan gani ko ba wai ne ko dai wani abin na halitta dai kenan a dukkan akwai kuma na uku wanda za ka gaci wato hatimi ne ra'ayi kamar gidan dara ko kuma za a rubuta lambobi yanzu ka gana an yi 1115 na larabci ka ta ma'ana wanda in an tambaye ka ba za ka iya faɗin hakikanin ma'anarsa ba kala na biyu kenan ko sai kala na uku kala na uku shi ne laya ko ta fita cikin sun aya ko ta alfar'ani ko ta kadaji ko ya iya alkafi ne ke wa alkaita ne kamar da kan nuni ke ko ta fiya sun ce ki gawa ka ce ayatul kursi ke ko ta kana aya ko wani hadisi da ke yi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga nake mai kenan dan gida kashi uku kashi na farko abinda aka rubuta sunan wani wanda ba Allah ba sunan aljan sunan mala'ika sunan wani baya sunan wani salihi sunan wani wani ne ko da sunan annabawa aka rubuta ana neman taimakon su aka yi baya aka rafi a su ku ta kaba wannan shirka ne shirka ne hadari irin wanda idan mutum ya mutu yana yi babu shi ba da hanar da gidi inda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa a hadasu da wani ibada amma yana gafartawa abin da bai kai shirka ba ga wanda yake dan haka kun ga kana da cikiya wannan akwai ni tabi za ga na karwa a kasuwa sai akwai ni baro uwa uba muna ce muna gani muna kanti muna ruwa muna tako haka bar mu dole sai mu dole ya kanta ko mutane da jami'a suka zama suka wannan kuma akwai kuma ya mu hiya bangon dutse to dukkan waɗannan sai ga ana sayar da su a kasuwa ana mutane suna fitowa suna talawa da su ko su rataya a jiki kuma shirka ne don ka zama ana kiran sunan aljanu haramun ne shirka ne mai yin wannan akwai hatsarin idan ya mutu ubangiji da zama sakara ba Allah ya kare mu amma na biyu kashi na biyu wanda shi baya da ma'ana dan ba da wani yare bane aka rubuta shi ba larabci ba aikai ba turanci ba ballan tana ta ce eh to ai wannan ma'anarsa kaza ne daidai ne ko ba daidai bane to shi wannan haramun ne amma mu ne ka da kowancan na farko ba kun gane da kyau mu ne kada dan wancan na farko irin shiri an kira wannan daga Allah ba Allah kuma ya ce wala tara min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kada mu ce kamar wannan wanda amma wannan madadin da baya da ma'ana ba za mu yi cewa sai tare da ba za mu yi cewa tauhidi da ne ba dan haka shi haramun ne kaulan wahidan saboda mutum ya nemi tsari da wani abu mara ma'ana shi ma wanda bai san menene ba shirgo ne kawai kashi na uku shi ne ayoyi na alkur'ani mai girma ko hadisi inda ta fi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi waɗannan malamai sun yi saɓani a kai waɗansu malaman suka ce idan laya ta alkur'ani ce ko ta hadisi inda ta ce ta halaka waɗansu malaman suka ce ko ta qur'ani ce ko ta hadisi ce ba ta halaka ba to saboda wannan saɓanin da aka yi dole sai mutum ya nemi dalili wanne ne zancen sai ya karfi cikin malaman nan tsakanin wanda suka ce ya halaka da wanda suka ce ya halaka ba a gaskiya idan mutum ya daga kolin dalilan ko wani bangare guda biyu sai da cewa waɗanda suka ce bai halaka ba dalilin su ya fi karfi don daga cikin dalilan su suka ce manzon Allah tun da yake bai taɓa rataye ko wasu irin laya ba inda a ce laya ta alƙur'ani din ta halaka to da an ga ya rataya ko ya rataya wa ƴaƴanta ko jikokinsa to amma bai taɓa yi ba ɗaya kenan na biyu suka ce manufar da aka saukar da alƙur'ani dan mutane su karanta su yi aiki da a ciki akwai umarni da sallah umarni da zakka umarni da azumi umarni da kyauta wa mahaifa makwabta tsarin rayuwa kasuwanci da aiki da sauransu wanda mu karanta mu fahimta dan mu sa abin a cikin rayuwar mu ba wai an karanta dan mu rataya ba wai an kace da qur'ani dan mu rubuta mu rataya a yau da shikenan ko mun yi aiki na uku suka ce dan mutum ya rataya layan nan wanda suka alqur'ani zai iya wulakan kafa ko da niyya ko ba da niyya ba ki shiga dan aiki da ita ko je wani wuri na zufa da ita ko wani wuri da ba su ko kalanta da ita ko ma ya kwanta a kanta ko ya matakin ko ita to ka ga wannan ko kuma kowa ya san kuma wala kanta qur'ani haramun ne duk da kan ta kafa na hudu idan aka ba da lafiyar mutane su tsaya lawa ta alqur'ani to ga an bude ko ba wanda ba ta alqur'ani ma kuma ne zai lafiya to dan saboda a ko yake kafar wannan karmar sai a hana hatta alqur'ani dan saboda abin kanta da mutane da kowa to da haka waɗannan sai ne nan nan yanda ne guda ko wadanda dan da kuma akwai dalilan da a iya kafa yadda da su ba ma dai a take sauƙan nan su suka fito wa fili amma kuma nake so in ce da ni ko da ta alqur'ani wanda aka ce an yi sabani wadan sun ce ya halaka dan sun ce ya halaka ana nufin idan an rubuta qur'ani dan karka ne shi ne aka ce shi ya halaka ko ya halaka wanda in kuma in dan sun ce ya halaka ba to amma fa idan alqur'ani aka yi masa wani kaddabaru da wani kadda kawo to shi ma ya zama haram kamar na taɓa ganin wani lissafi da ake sayarwa a tsiran suratu yasin ta kawo yasin wal qur'ani hakim ta kuma ce ya danda ya ido ta ga ya danda ya ido sunan aljanna inna salamin al mursalin ala siratin mustaqim ta ce ya san ya ido ya salamu ta ga san ya ido dan aljanna ne salamu kuma sunan Allah an hada Allah da aljanna ana neman taimakon su da su kuma suratu yasin to wannan ba wani malami da ya halaka ta duniya haramun ce kaulan wahidan kuma sai ka dan kar wani ya kafa hujja cewa alqur'ani ne shi alqur'ani sai ta bi shi tsarin da yake wa yake a ga kukkur da wadannan maganganun a tsakiyar alqur'ani a raba tsakanin wannan ayar da aya bayan ko Allah ya haɗe su da juna mutum ba da yake da cikin ya kafa wani ma'amar Allah bi an yi talaka Allah ya tsara da abu kuma ka ba wani wa tsakiya ta raba su da juna ko kuma wadanda za su yi amfani da alqur'ani din amma ta hanyar wadansu rubuce-rubuce akwai malaman kuddin da idan mutum ta je wurin su tana son wani tana so a kawo maka kanka za ku ce mai sunanka za ku ce ai sunanka alhaji da ayya alhaji ka ɗaya suna ba ne ba alhaji wa to misali sunanka alhaji kali misali to a rubuta wa alkaitu alaika mahabbatan ne wa alkaitu alaika mahabbatan ma din nan sai a buɗe ta zama katuwar nemin sai a rubuta sunan alhaji kali ne min nema nemin din nan sai a buɗe ta a katuwar nemin sai a rubuta sunan kali a yi ta rubuta mata kullum tana ta da nufin cewa za a karkato da zuciyar su zuwa gare ta to kun ga wannan wani zai ga ta yaya alqur'ani mutum alqur'ani ne babu ne to amma alqur'ani wa ya ce a buɗe min jaye a cikin kalmar da suke zancen Allah ya sa sunan wani mutum a ciki sunan Allah ya kawo ko wani to wannan amanu a haramun take shi kowa haramun ne kowane wa haramun ne kowane wa ba ta ya kamata kiyaye a take dai wannan ya ba mu haske dangane da abin da ake kira da suna laya wanda ya kunshi dukkan abin da ake ratsawa a jiki, kun ji hukuncin kowanne bisa ga kullatullah da shi. Abdullahi dan Mas'ud kafin wannan wato sa'i ya kira ta wata laya da wani malami zai baki kuma shiga tasirinta, ko ya baki wani gari kira ta shiga tasirinta, babu mamaki. Hadisi ya tabbata cikin Abu Dawud, Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud ta kasance tana fama da ciwon ido. Sai da zai wani da ya rube a Madina da safe ya mata wani tsofi ko ɗan gadoɗi sai ido ya daina ciwo. In ta bayan gida aka ɗan samu kwana biyu sai ido ya sake koma da ciwo, sai ta sake koma wajen. Har da wata rana ba ta wani gari sai ta rataya a jikinta, ya wani tsofi a jiki. Mijin sai bawa ya sami ta a cikin wannan halin. Ya ce me ya faru? Ta ce ai ga abin da yake faruwa. Sai kama wannan garin ya tsinka su, ya ce iyalan gidan Abdullahi dan Mas'ud sun fi ƙarfin su haɗa wani da Allah, suna bautar Allah ne shi kaɗai, ba za a nemi taimakon wani wanda ba Allah ba. To banda wannan akwai ruwaya makamantiyar wannan da zan iya tuna bukatanta min ko wannan ce ko wata makamantiyarta. Sai aka yi bayanin cewa wannan ciwon idan da take yi karfe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shi wannan da Yahudan yana mu'amala ne da wani aljan, da zangan sai tura wa mutum aljani, sai aljani ne zai sa maka wannan cutar. A sai ka zo wurinsa ka mai maka makon sai za ka kuɗi, shi kuma sai ka aljan kuma sai ɗauki. Da ta kanta ni ciwo kawai ta bi ta kanta barci, sai aljan ɗin zai da wani tsinci ya soka lemu kai ɗinka. Mutum ta koma ruwa. Sai daga nan hajji za ta ta zo wurin wancan wanda ake samun lafiya. In ta zo kawai ta samu sai kwana biyu aljan ya ƙara kake, da an kwana biyu sai barci ya sake soka lemu. To kun ga aljanu suna ruka da wannan kake. To shi zaɓin malakun sai mutum ya nemi tsari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na takwas wato na kusa da ƙarfi ke nan, tafi da kuma zuwa wajen bokaye ko malaman duba dukkan wannan haramun ne cikin addinin musulunci. An karɓo daga Abu Hurairah, Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, ku nisanci ababai guda bakwai masu halakar da ɗan adam. Yake da sahabbai, sai manzon Allah ya lissafa su bayan sahabbai sun ce da shi kamar hannu ya Rasulullah, menene ɗan ababai guda bakwai masu halakar da ɗan adam? Sai manzon Allah ya ce ashirku billahi, shirka da Allah. Na biyu as-sihru, tsafi ko sihiri ko asiri kamar yadda aka canza masa suna da Hausa. Na uku qatlun nafsin allati harrama Allah illa bilhaq, kashe rai da Allah ya haramta kisanta. Na hudu aklu riba, cin kuɗin ruwa riba kenan. Na biyar aklu malin yatimi, cin dukiyar maraya. Na shida wattawalli yawma dhahab, mutum ya gudu a wurin yanki na musulunci. Na bakwai wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, mace saliha mummuna baiwar Allah bata san hawa bata san sauka ba, wani ya jefe ta cewa magana ce. To waɗannan ababe guda bakwai su ne abin da ake kira as-sab'ul mubiqat, ababe guda bakwai masu halakar da ɗan adam. Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Wani hadisin daban daga Imran, abin da muke so a cikin hadisin kun ga yi magana sihiri. Wani hadisin daga Imran ibn Husayn, Allah ya kare da gare shi, manzo Allah ce laysa minna man tatayyara aw tutayyira lahu, baya cikin mu dukkan wanda yake kanfi ko kuma aka kanta shi. Kanfi kamar mutum ya jinji mai karni da dukkan wani motsi na wata halitta, dabba ko ɗan adam ko ɗan adam. Kamar mutum ya fito da fasa ta zafi wurin aiki ko kasuwanci sai haɗu da makaho, sai ce to yau ba ka'a, ko ya haɗu da fitili sai ce ai ba ka'a, ko mutum ya tashi da asusubahi kukan da zai fara ji sai ji kukan mudiya ko garki sai ce ba ka'a, amma da ji kukan da fara ke to yau akwai sa'a. To jinjina wannan sa'ar zuwa ga kukan waɗansu halittu wanda su ba ta iya kawo wani sa'a ko alkhairi ko shari, to wannan shi ne kanti. Ko kuma a kanta shi kuma ki yarda, ko a kanta ka yarda a ta yi ina ne ka za ka za ka yi ai ina ne ki ka za ka za ki ina ne ka za ka za ki a jin jina mutum alfari ko sabbi
to dukkan wanda aka jingina masa ko ya jingina wani manzo Allah ce ba ya cikin shi ne lokacin da man ta tayyara aiki tun yura lafi ai ka ta hana aiki ko jingina lafi aka ba ya cikin wanda ya bokanci ko kuma ta masa bokanci duk boka manzo Allah ce ba ya tare aka duk wanda ya ji aka masa bokanci din shi ma yake manzo Allah ce ba ya tare dan yake ai sahara ai tsira lafi dukkan wanda ya sihiri ba ya tare dukkan wanda ya ji sa aka masa sihiri dan a cutar da wani to kuma ba ya tare da mu'izzin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sai a wannan hadisin da banda ga Abu Darda manzon Allah ce lan yanala darajatul ula man tatahala aw istaqama aw raja'a min safarin tatayyura ba yanda za a yi mutum ya sami darajoji na koli a lahira gobe kiyama matukar yana ta'amuli da boka matukar yana mu'amala da mujin duba matukar zai dawo daga tafiya sai don ya san kona ya fi yin tafiya sai game da kuɗi sai game da kawo sai ki yoga ka a yaba ka sai duk mutumin da yake wannan manzo Allah ke ba shi ba babu gaddar da alakhirah nan hadisi ne wanda yake hasan to kun ga anan gurin sai kun yi takatan kankare da kuɗi na tabbatar inda mata yi za su dena zuwa wajen bokaye in mata suka dena zuwa wajen bokaye to wallahi dole goka ko dai ya mutu ko ya koma gona kun ga kun koma tawa kasa an samu hawar tattalin arziki shi ne a samu wadatuwar abinci tun da goka ya koma gona ya ga abin bayar wallahi na tabbatar in mata suka dena zuwa wajen boka suka dena zuwa wajen malamin duba da dukkan wani mai sihiri ko mai wani tsafi da za a ce wai ya wanke za a yi masa aiki ko kace kokarin jama'a ce ko za a yi masa aiki kuma ta aikin sanati ai addu'a ta kamar yankan wuka wallahi sallahu alaihi wasallam wallahi sallahu alaihi wasallam kun jira ran ku da Allah abin da zamu ci muku da sani duk wadanda ake ganin shahararrun wannan masu tsafin da a garin nan ko wadansu daga cikin ba wanda bai tsara almajiransa ko ɗalibansa ba tun lokacin da muke tafsirin shekarar farko na yanki ko yake nan tukar da zamu dawo ba shi ba kike yin duk da zanya da yake yi sai ai malam bai dawo ba saboda ko wanda kike sai ai daga wannan shekarar mun gama da ni kuma ke tsariya kike da ku gama da ni ba dan Allah in ba shi kada ba shi kana masan da yake na in ba a ce ina lallaje ku dan Allah ku yi hakuri ku gane na har karin dokar ku gama da ni har sai na zo karshe shekara ta 2001 ka za ka ba in ba a ce lallashin su nake amma kullum buɗe muke da buɗe muke ta nake duk ayar da kake kuna wada muke duk hadisin da kake kuna bai zo kake ba ka jin kake a duka in ba kuna da wani abu da za su ga ba kun ba to dan ne kike tsora ka kike kike tsaki wallahi sallahi ta yake kike kawai sai in ba ka tsaki ne sai matsoro ka yake ba ki da alaka da Allah ba ki da alaka da manzon Allah da shirya karatun Qur'ani ba baki zikiri baki halila baki istighfari baki tala'uzu da amana da sura da ayatul kursi duk da kike wannan ba ko kina yi amma da ke tada abin ba kina ganin wannan sai yana ci ka san yawanci yadda dan adam yake wai ko abu mai wahala ne ke da ko wani aboki na wani malami a Kano wani ya zo wajen ka yake yana neman taimakon ka kan wadansu bukatu sai ka abin ne kai kema haka ne ka ji yana ganin bukatu ka ba za ku biya ba yace abin ne sai ki za ku biya yace ne ba a yi sai ka ko ta aya cikin alqur'ani ya baki da wani hadisi na manzon Allah yace ka je ka karanta wannan yace sai na yace sai yadda ka samu iko la ilaha illallah nafsi illa wata fata billahi ma tabata in ka garkai yayi in ka samu kai kai yayi in ka kai yayi kullum bai kasance ka karanta ka biya ka karanta to wannan kada za a yi sai na gani to wannan kuma ai kowa ma ya iya amma na rasulullahi kan ba gidan kowa da kowa ne ba kullu wallahi da kula ido birni sai ki gane in ka laje kana yi kuma wannan kuma ki dena gana abin da bai kamci ki ba to ko annabi malamin ki gaskiya abin da ya faɗa masa abin da zai ce sai da yadda ba sai ta ga gangan ki ji ki gaskiya ki yana neman addu'a ko bukata ta a kai ka maka da wannan kula kike fuskanta ta ya ga yin wani malami amma ga abin da malamin ya faɗa masa to sai shi wanda aka zo rubuta ne ya gane cewa eh wannan malami malami ne na sunna da yake cewa sai ke masa dogon tafiya ya ba shi abu amma yake da su ya gane cewa shi yana so a baka annabi halal sai ce eh to gaskiya bukata za ta biya amma akwai ayyuka waɗanda kike za a faɗa ma ni da ko ka iya yi ko kuma wani ya maka yake ce menene abin da za a yi
yake ana sani idan dare ya raba tsakiya sai zo da duba sai dai ba tsarin minti ko ba raguwar minti ba kada wahala ta farko ce wani lokaci ne wahala ta farko ce dare ya raba sai zo da tsakiya yake ce za ka karanta qul huwallahu dubu daya da dari daya da goma sha daya kuma ya wani kaji don dubu daya da dari daya da goma sha daya wato ce ya kike ji kuma la dubu daya da dari daya da goma sha daya da haka ne saka maka adadan sai san su rike na dani dani aka ce ya ka farka tukuna kuma sai aka ce ai ba gawa ba ba wannan ne ba za ka fara karatun daga lokacin da dare ya raba tsakiya kuma lokacin da za ka karanta ka kasance dan san ne zan daba a to wata hanya ta kan wato ta kan ta al-kafira a lokacin kun san alƙada tsayuwar maki kun san tsayuwar maki ko abin da wa'ala cikin nan su yi ɗannuku da ga tsawabu hannayen su tsawabu su kalli sama a haka ne karanta da ya cikin tashi a cikin da tsalla a cikin zuwa zafi yawan nan abin da su ba da dawa abin da suke so idan sun ba tsayuwar maki za su ce da za su iya ba to yanzu kenan ko a zo a yi a tsara agreement na contract ɗin kai sai ka biya almasu ka tunda ba za ka iya ba ko wanda kake yi dole ka biya gaskiya ka yi sallah da zai iya wannan muna da waɗanda za su iya yi in dai za a iya abin nan to ko me za a yi nawa za a biya ita a ba kuɗin ne wahala ba ai kuɗin ba su da yawa ka su kuɗi da fara kala kala in ne dai yake da ki 10,000, 10,500 sai zan tuwa wannan sai kawai abin da ake so dai ka samu dan maraki mai shekara 5 da 5 kaga wai waye maka duk dan maraki da yake shekara 5 da 5 a wata bitin ta ba dan maraki ba ne shekara 5 da 5 da kuma kwana 5 inda za ka samu gwamna da waɗanda suke da shi dama saboda irin wannan muna da mutanen sai a bada kuɗi sai mu ne tsaya sai a bada kuɗin wannan dan maraki sai kuma a ce a samu bushiro iri kaza a samu menene irin kaza a samu ko manyan manyan riga irin ta saki masu aiki din nan guda 3 ko 4 sai a duka ka ba a ɗan kuka yi sai ga wajen 50,000-60,000 ka saki sai a ce to amma mu namu ɗin kawai dan abin sarka za a bamu yadda aka samu dama ko nawa nema ba ko wancan ba na shi bane na aikin ka ne amma mu namu ɗin dan abin sarka za a kawo ko nawa nema ba ko na abin taimako ake saboda Allah ko ba magana ina wani magana ɗaya ko yana jan sarka to ban da shirme na mutum yana magana na sallah to me yake ba lokacin da kuma sallah mai karanta ga kuma su rubuta dake kuma yana jin karba wallahi duk kuma su inda kalam su sai ga mummi na su inda kalam kuma in mun killace su a wuri daban wadan su daga cikin su kan kada cikin su kuma su kana mutane suna bin kike kawai wallahi duk su kada amma mun rashin da ake suka dauke musu kai Allah ya ganar da mu da ku gaba daya amma sai hakarin da ba su rasa imani ke rasa kudi ko bukatu ke rasa iyaka kuma ku rage wani abu wallahi duk ne zuwa wajen bokaye hankalin ka baya kwanciya kullum in ji ka dan malami a ba maka ta ba ma ka je ni ya kullu kan wajen bi ka ta ji wa ka dinka ji wani a kan bai ka ta ka je na alƙalami da zaman ka ga an ta mai ga kauye kuma sai ka ga bara kauye kan abin ya ci kuma da bulli duk wannan jahilci ne kawo haka jahilci ne mutanen da waɗansu suna ba sa sallah kazamar gida dawa wani dan ka tsare shi ya rubuta maka sunan ka ba rubuta maka sunan ka ba kawai rukunan malaka ka ɗin shine in samu ƙaton buzu in samu ƙatuwar riga da rayani kuma ya kasance ba na wanka a kan kari don ngaliye ba ta wanka wani ba an taɓa yin ngaliye kazamar ngaliye ko shi kenan mun tunya ga malami kai ka wani katon garbi kaman kuli kuli idan ka ga wani kenan ya ga malami kuma shi ne in ya kira Allah Allah zai yi dan da shi Allah ba ya jin yaran kowa a duniya wallahi wallahi wannan jahilci manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace man ata arrafan fa ta'alahu an shay'in fa saddaqahu lam tuqballahu 43 yawma dukkan wanda yaje wajen mai duba ya tambayi to wani abu kuma ya faɗa maka ya gaskata shi ba za a karɓi sallah ta kwana 40 ba ko ne shi sallah kuma zero ba za a baki komai ba a wata riwaya yake man ata kahinan fa tattakahu bima yaqulu فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم dukkan wanda yaje wajen bauta kuma ya gaskata cikin abin da ya faɗa to hakika ya kafirce abin da aka fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ta kuma da kiyaye babban wa'azi da gurafi ne wallahi cikin irin waɗannan malaman da kike zuwa kana musu wannan tsarewa waɗansu daga cikin musulmi su in san samu musulmi yadda suke so kar mu rayu kar mu ci abinci kar mu hawa abin hawa kar mu tafi zafi na mutunci mu kaskanta saboda suna ganin kullum muna rufe kamfanoni su kullum kai hari muke da kamfanoni su da harfasi da kaila da ayoyin alkur'ani da musamman na Allah kuma jama'a duk suna wayewa suna ganewa kawai sai dai gida da kawai waɗanda za ka ganta to waɗannan inda akwai da wasu yi taron dangi su gana da mutum ma ba su yi ba ba ma da za su iya raba abin da yake hannu don Allah ya ga dama ya jarrabu ba wa su kanin su kawai gari da ciwon kai kawai gari da zazzabi wannan Allah ya ga dama ya jarrabe ka ne irin yadda ya jarrabi annabi Ayyub irin yadda ya gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya gaba dukkan annabawa wannan Allah ne ya ga dama kar ka taba jin cewa wani ne ya maka da wani abu da ka taba samu na ba a duniya ko ciwon kai ko zabi in ji cewa wani ne ya maka da na san ƙarya ne wani da ke mun ka ne ba babu shi a duniya babu wanda ku dole ne kuke kika kuma wani tsoraka abin da kuke karanta na ayoyin alqur'ani da bisan manzon Allah ku rinka karanta su da tsakkiyar zuciya cewa Allah zai amsa muku dan manzon Allah ce ku yanki Allah kuna masu tabbas a zuciyarwa zai anka amma in kika rike kina da shakka ko min tasirin addu'ar da za ka fada ba za ka yi tasiri ba dan kina yin karfa sai wannan ta ci ko ba za ka ci ba ta ci ko ba za ka ci ba tunda ba ai maganan dunkuru ba ba ai maganan zakara ba ba ai maganan kaza ne wai kaza ba sai kina ganin kawai ba za ka ci ba sai an yi wannan abin din ko a ce wai ki tsaraka da dunkulan nan kana ki tsaraka da wani ne ai tsaraka da allura wannan a kauri ko dake aka ce wannan sai ai tsaraka da allura ai tsaraka da zare ulu ai tsaraka da kusuri ne kusuri ne ba su da wani asali cikin addini abin da kake da zan faɗa muku wasu ya tara ko wani bai kuma ce cewa amil mar'i la taf'al fakal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktabi idan kana so ka san wani kar ka bata lokaci nemi waye abokin ka sai ka gane wani idan kana so ka san wani kar ka wani bata lokaci kai dan bincikan halin ka in kana da kawa a ingon ka ka san halin kawar to daidai ki da wancan ka domin dan kawa mutum ya tsiki ki kawa tana da zuwa mutum ya tsiki idan ba ka da kirki kuma ya kamata ka ba ka dan Allah ya ce al-khabithatu min khabithi wal khabithu min khabithat wa tayyibatu min tayyibin wa tayyibu min tayyibat da da dan kalmomi da daɗa ɗan maganganu da ayyuka a zamanin haɗin daɗa ɗa ko kuma tsarkakin mutane ne kamar yadda munanan kalmomi da munanan ayyuka a zamanin haɗin munanan mutane ne don haka yana da tasiri kowa su zanto kawai mutum ya rikici karki tsaya mutum ya rubanta in dai kina son ki samu kanki a kan siratul mustaqim to duk kawai ki ko kuma su zanto mutane ne a zamanin shawarar ki su zanto mutane ne yato nawa tsawa ke jan tsawa zuwa gidan boka yato nawa tsawa ke jan tsawarka ta zuci ta fita aikata kansu kan yato nawa tsawa ke bai wa tsawa muguwar shawara ta nuna mu'amala tsakaninka da mijinka har ya jawo mata garbuwa da mijinka da yaranta yato nawa tsawa ke abubuwa da dama waɗanda waɗansu muggan tsawaye mara ka kirki ba ka jin tsoron Allah ko manzon Allah suke kiza tsawayen su sai su daga tafarki mu da yake to wannan ko suka ba suna cikin ya ce mun ya tsamin mutane ka ku da haka kan farko ce ya kasance kin duba ya kuke kawai wanda za ku rinka mu'amala da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abokin zama na gari da mummunan abokin zama kamar mai sayar da turare ne da kuma mai riga jibi a mai kera shi mai sayar da turare ko dai ka tsaya ko ya ba ka kyauta ko kuma ka duba daɗin ƙarfi ka karbi in ka tsaya riba ce in ya baka kyauta riba ce ko baka tsaya ba ko ne baka kyauta ba in kana tsaya ko karanta jini aiki to haka abokin zama yake na gari ko dai ka yi miki nasiha ko sai ki nemi shawara ta gari kuma ka baki shawara ta gari ko kuma ko da ba ka yi miki nasiha ba da ki nemi shawara ta baki ba ganin ta yau da gobe cikin wani hali kina sai ki kina kaikayon waɗannan halaye ki lura da wani abu ko ba ka son ta ba idan kana da wanda bai san tada kullum in ka zo gida sai kaga ana wari kana warin tada ni zama maka tada kusa zama da bai san ta
kuma wani bincike da aka yi a Ingila da dai shekara da take take da take suka ce wai idan mai son tada na samun datti a jikinsa wanda yake cikin gangamin madara misali to wanda yake zama da shi shi ba ya sa amana tare da mai son tada don zai samu cikin gangamin rai wato kaga tasirin zama da mene da mummunan abu sai manzon Allah ya ce a baitin zaman gari kuma mai sai da turare ko ya bata ko ka saya ko ka bi kanki da dada tare da shi amma mummunan abokin zama wanda ba na gari ba suka kuma mai gidan gini a makera ko dai ya kone ka da wuta ko ya bude ka da kura ko ka ko kuma ya kasance ka je yarin makera ka kure kayan da za ka rinka bi na makera saboda tsaka ta karfe da ake kasance sai ka bi kauri na kai to saboda haka kan nake da ya kamata ko ya ce ke tsaya ta gani kuma mai dabara cikin mutane ta yawan maza ko mata shi ne wanda yake abokan ne kala kala na faɗa muku wannan sai ran ko wani abinci a kai ya matsayi da kuka zaka ko ka tsaya ka matsayi da kuka zaka akwai tsaya mai daraja ta daya wanda duk lokacin da baka mai idan aka tambaye ka za ka ce ina jin kana wuri kaza don saboda irin yadda kuka tsaka da juna da yake yana da wanda da kuka ba sai fa abin da ba lalle bane kuka ba da ya ce yana da wanda da kuka ba sai fa abin da ba lalle bane kuka ba ko duk wanda zaki dauke ta a wannan matsayin kaya mai daraja ta daya ko zan ce mun mulaki ko shi ya ce salihu ce mai tsoron Allah ce ko mai kalmar ce dan Allah ba dan wani abu da zaki bata ko wani abu da kike sa ran samu wuri dan Allah ko me za ka faɗa miki gaskiya ko da ba ka ce ran ki ya fati ba ka ganta daga baya bayan kwana biyu ka huce kuma a tsinke a cigaba to tsawar arziki ke amma duk tsawar da kike nemi gawaran ta sai ka gane kike so sai ka tsaya ki a kai ko da kasan kuskure ne wannan ba tsawar arziki bace ba duk wanda baya da jarumtai ya faɗa min gaskiya baya da mu'amala baya da amfani in yi mu'amala duk wanda nake mata karbini da yawa ba zai faɗa min gaskiya ba to gaje da na aboki na dindin dinda ko da yaro dan da zai ce nake faɗa to dole ki samu kawasa da in na kuma kula ta barka kanki da mijinki zaka baki shawara da zaka yi ke ne ya in ki zaka baki shawara ka dani ke ne iyayenki zaka baki shawara ka dani ke ne waɗansu iyayenki duk zaka baki shawara ka dani ba wai zuga kike kike san abin da kike so ba abin da kaga ya dace da faɗin Allah da manzon Allah abin da yake daidai abin da yake na mutunci shi zaka dora shi to wannan tsaya ne daraja ta biyu tsaya ne daraja ta biyu baka kai wannan ba amma dai ita ma tana da kirki tana da wadansu bangare na barna tana da wadansu bangare na kirki to wannan dai idan karnar ta bayyana a fili da an san makarnar ta ce bai kamata a ganku kullun tare ba dan kar a jefe ki kai kuma makarnar ta ce amma ba da laifi haduwa lokaci bayan lokaci kuma irin wannan sai inda ruwa na kasana ana unguwa ɗaya babu yadda za a yi aiki sai ana gida ɗaya babu yadda za a yi aiki ana dai tare sama sama akwai kuma kawai mai daraja ɗaya wanda in an haɗu a gaisa a yi mutunci in ba haɗu ba har zuwa shekara ba wanda zai yi wani ba wanda zai ji kewar wani ban ga wanda ba kwana biyu to wannan duk wanda kike ba mutum da kike ba kuma tashi har akan mutum ba mutum da kike ba to ko da dai da kiga ba da ita ba to Allah kalle karki kullu alaka da ita sai dai dan an haɗu ba a gaisa kuma daga nan gurin za a rabu da juna daga inda aka gaisa ko da daga nan gurin a ce ke za ki tsawata tsawata daga nan gudun kin tsawo daga kan kwararren ita wata ta zafi kuka haɗu sai kika bada tambayar kenan za ki kuka ce ka tsawata da su ne kamar da yana da NTA an yi wata haihuwa zan ta saboda dai sai hanyar ta gaban sannan ka kuka na hanyar idan kana ban kuka ne to wannan abinci na gari gaskiya na da kafi abinda zai nuna muku wannan kudu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ba ne ku wajen kasancewar mutane na gari saboda kun yi abokantaka da mutumin da yake na gari wanda ya tsara kowa zama na gari wannan a takaice su ne wasu yoyi guda tara da na ga ya kamata in sanar da su